Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mota VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana, kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'annan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokacin a wannan safiyar Litinin 6 ga watan Janairun shekara ta 2020. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Baba Yakubu Makeri za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai.
Shugaba Amurka Donald Trump ya yi wa Iran barazanan kai mummunan hari akan cibiyar al'adun Shi'a idan ta maida martani akan harin da ya kashe babban jami'in sojinta Qasem Soleimani a makon da ya gabata. Majalisar Dokokin Iraki ta yi kira ga gwamnati a jiya Lahadi cewa ta kori dakarun Amurka 5,200 daga ƙasar domin ƙalubalantar harin nan da Amurka ta kai da jirgi mara matuki a Bagadaza. Kungiyar 'yan bindigar Al-Shabab ta Somalia kuma ta ɗau alhakin kai hari a jiya Lahadi akan sansanin soji wanda rundunonin sojan Amurka da na Kenya ke amfani da shi.
To bayan kun gama jin labaran, za ku ji hasashen manazarta akan yadda tankiya tsakanin Amurka da Iran za ta iya shafuwar tattalin arzikin kasashen nahiyar Afirka, musamman Najeriya mai arzikin man fetur. Najeriya ta kula yarjejeniya da kasar China domin haɓakar kasuwanci da tattalin arzikin kasar, to amma masana na ganin wajibi ne a yi taka tsantsan.
Bashi irin da kasashe kasar China ita ce za ta ruwanta ta yi tsakinta ta ɗauko ta fauce waɗannan abubuwa ta ci gaba da gudanar da su, wanda a ƙarshe kusan abin zai rikide ne ya koma ana bautar da al'ummar Najeriya ɗin da kuma Afirkan baki ɗaya.
Sarfilo Hashin Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya, to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaba Amurka Donald Trump ya yi wa Iran barazanan kai mummunan hari akan cibiyar al'adun Shi'a idan ta maida martani akan harin nan da ya kashe babban jami'in sojinta Qasem Soleimani a makon da ya gabata. Su dai a ganinsu an amince su kashe mutanenmu, su azabtar da mutanenmu, su datsa bam a gefen hanya su hallaka mutanenmu, amma a ce bai yiwuwa mu kai hari akan cibiyar al'adun Shi'a. Hakan ba zai yiwu ba, in ji Trump a hirarsa da manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasar Amurka na Air Force One a daren jiya Lahadi. Sai dai bai faɗi takamaiman abubuwan da zai auna ba. Amma masana doka sun ce kai hari akan cibiyar al'adun Shi'ar zai zama take dokokin ƙasa da ƙasa. Haka zalika saƙonsa na Twitter a safiyar jiya Lahadi ya ce Amurka za ta maida martani akan harin Iran da kai gagarumin hari da zai fi wanda aka kai mata. Shugaban kasar da ya faɗa manema labarai cewar yana nazarin fitar da bayanan sirri da suka kai shi gaba da umarnin kashe Soleimani. A hali da ake ciki kuma, Majalisar Dokokin Iraki ta yi kira ga gwamnati a jiya Lahadi cewa ta kori dakarun Amurka 5,200 daga ƙasar domin ƙalubalantar harin da Amurka ta kai da jirgi mara matuki da ya kashe babban sojan Iran a filin saukan jiragen sama na Bagadaza. Majalisar Dokokin mai rinjayen Shi'a ta kada kuri'a akan kudirin da ke kira ga gwamnatin wucin gadi ta kawo ƙarshen yarjejeniyar fahimtar juna akan jibge dakarun hadaka a ƙarƙashin jagorancin Amurka a ƙasar. Kakakin Majalisar Iraki Muhammad Al-Halbusi ya ce bai yiwuwa a dakatar da yarjejeniyar ba tare da ba da wa'adin shekara guda na yin hakan ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana shakkunsa akan batun koren sojojin Amurkan. Yana fadawa labaran talbiji na Fox cewa yana da ƙwarin gwiwa mutanen Iraki suna son Amurkawan su ci gaba da zama a gurin. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Morgan Otagos ta ce Amurka ta yi nadama na wannan shawarar da Iraki ta yanke, tana kuma jira ta samu ƙarin bayani akan batun barin ƙasar a dokance. Ta ce Amurka tana kira ga Iraki ta sauya tunaninta. Kungiyar 'yan bindigan Al-Shabab ta Somalia ta dau alhakin kai hari a jiya Lahadi akan sansanin soji da rundunonin sojan Amurka da Kenya ke amfani da shi. Rundunonin sojan Amurka a Afirka ta faɗa a rahotannin farko cewa an samu lalacewar kayan aiki da wasu gine-gine, kuma lamarin yayi muni matuƙa. Tungar sojin da yana a cikin lardin Lamu ne da ke iyakar Kenya da Somalia. Wata sanarwa da rundunar sojin Amurka a Afirka ta AFRICOM ta fitar ta tabbatar da hayakin da ya turnike sama ya fito ne daga kayayyakin aiki da aka lalata su da kuma gine-ginen sansanin sojan. Kwamishinan lardin Lamu Irungu Makariya ya tabbatar da harin, ya kuma ce har yanzu ana zaman tsartsar a gurin.
Within 4 and 5 there was that attack at that military base, that airstrip.
Ya ce an kai harin ne tsakanin karfe 4 zuwa 5 a sansanin sojin da ke karamin filin saukar jiragen saman. Jami'an mu sun fafata da maharan har zuwa karfe 6. Ya ce amma yanzu kura ta lafa. Amma kuma duk da haka ya ce hankali bai kwanta sosai ba da za su iya zuwa gurin. Sai dai ya kuma ce harkoki sun fara komawa yanda suke kuma jami'an su na a gurin. A wata sanarwa, Al-Shabab ta ce tana rike da ikon wannan yanki na sansanin sojan, ta kuma ce ta yi kisa da dama a wannan harin da ta kai. Ana shan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisa masu ra'ayin gwamnati sun kwace rinjayi majalisar dokokin Venezuela da 'yan adawa suka mamaye a jiya Lahadi, matakin da zai kai ga nada mai goyon bayan Nicolas Maduro a matsayin shugaban majalisa, yayin da rundunar sojin gwamnati suka datsewa 'yan majalisa na bangaren 'yan adawa hanyar shiga ginin majalisar. Wannan matakin da 'yan adawa suka yi tar da shi suna kallonsa a matsayin wani yunkuri ne na rushe ikon shugaban majalisar Juan Guaido, wanda yake daukar kansa a matsayin shugaban kasar, wanda kuma kusan kasashe 60 ciki hadda Amurka suka amince da shugabancinsa. A daidai wannan lokaci Venezuela ba ta da majalisar dokoki, Guaido yana faɗa wa manema labarai bayan ya gaza shiga majalisar. Wasu 'yan majalisa na bangaren 'yan adawa sun yi Allah wadai da matakin da 'yan bangaren gwamnatin suka dauka, kuma suna kallon wannan abu a matsayin juyin mulki a majalisa. Guaido yana sa ran za a sake zabansa a wa'adi na biyu na shekara daya na shugabancin majalisar a kuri'ar da aka shirya yi a jiya Lahadi, domin ya ci gaba da ba 'yan adawan gagarumin rinjayi a majalisar. A ƙarshe an ɗauki ma'aikatan kiwon lafiya 11,100 a faɗin birnin Jakarta a jiya Lahadi domin zuba sanadarai da kuma raba magunguna da kuma don a kawo ƙarshen yaduwar cututtuka kamar zazzabin cizon sauro, yayin da birnin ke fama da ruwa da ambaliya ya haifar.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Iran ta sha alwashin daukar fansar harin da Amurka ta kai na jirgin saman maras matuki da ya halaka babban kwamandan zaratan sojin juya hali na Iran Qasim Soleimani a birnin Baghdadza, lamarin da manazarta ke ganin zai iya shafar dukkan yankin gabas ta tsakiya da ma wasu kasashen duniya. Farfesa Bello Muhammad Bada, malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum, ya bayyana yadda lamarin zai shafi kasashen Afirka, musamman Najeriya mai tattalin arzikin man fetur a bangaren tattalin arziki, a zantawar mu da shi ta wayar tarho.
Najeriya ta daɗe ba ta samu kuɗi da irin waɗanda ta samu game da sai da mai a lokacin da aka yi yakin nan na Iraki. A wannan lokaci da ma tana dogara ne da kashi 87 da kuma tattalin arzikinta tana dogara ta da shigowarta daga mai. Shi ya sa kuma har yanzu masana tattalin arziki ke gani idan aka samu matsala babba irin wannan mai zai halba sama. Idan mai halba sama dukkan ƙasashe waɗanda suke sun na fitar da mai waje irin Najeriya ya samu ƙarin kuɗin shigowa. Amma kuma ba alhairi ba ne don kuna samun ƙarin kuɗin shigowa da ya ci tuna da ke faruwa a wasu wurare. Wanda zai ƙara shahuwar Najeriya shi ne saboda ita kuma mai jinnan da ake samun kuɗi na shigowa kuma sai ta sau sakaccen mai daga waje. Haka idan ya ƙara a waje ita ma ke ta biya. In ta fi da nata ta tsayar ta samu kuɗi. Har yanzu dai inda aka ci gaba aka fadi.
To yanzu kamar menene watakila ku manazarta kuke hasashe dangane da shi a tattalin arzikin Najeriya da kuma yanayin da su ɗan Najeriya da za su yi amfani da tataccen man fetur za su fuskanta kamar yadda kai bayani?
Ban shakka mai wanda suke fitarwa Najeriya ta da gargarin shi zai ƙara kuɗi a yanzu. Tafi ƙara samu kuɗin shigowa. Amma kuma abin da ta sani za ta sace kashe shi wajen shigowa da tataccen mai. Don hakan ga ba wani abu za ta samu mai dubiya ba. Sannan kuma ingane da mai ne ba wani hasara za ta yi mai dubiya ba. Babban matsalar kuɗi za ta shafe ta shi ne shi abin irin na zanga-zanga.
Na to yanzu akwai wani abu da kake gani ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi na shirin ko ta kwana dangane da abin da duk zai iya faruwa watakila ga sha'anin tsaronta ko kuma sha'anin tattalin arzikinta dangane da wannan al'amarin?
Dama idan mutum na dubin kafafen watsa labarai ta riga ta fara ɗaukar matakai domin an samu mutane wasu sun fara fitowa suna dangane da ita kuma ƙasar dama ko da riƙa da aiki. Dama shugaban majiya shi a Najeriya gaba ɗaya suna tsari tana fama da wannan fitina. Amma kusan abin da mutum ke gani a ko'ina sun ba da sanarwa shugaban 'yan sanda na Najeriya gaba ɗaya ba da sanarwa sun ɗauki matakai na tsaro a duk inda suke iyawa da makamantansu. Saboda babu wanda ke da tabbacin menene zai faru idan wannan fitina sai dai mutane a ta addu'a Allah ya kare.
Na'am, to sha'alin tattalin arziki kuma fa?
Tun shi amince tattalin arziki dama ƙaƙa muke ƙaƙa ake dama ɗan sarki ko dore domin dama tattalin arzikin Najeriya yana rawa ƙwarai da gaske. Abin da ke shafi tattalin arziki na duniya yana shafi Najeriya saboda fetur shi ne ta dogara gare shi ta fitar ta sayar mafi yawa. Kuma idan wannan ɓangare na duniya gaba ɗaya nan ne fetur ke fitowa kuma wannan tekun nan ne mafi yawa inda fetur na duniya ke zirga-zirga da wasu ƙasashe na duniya. Kuma ana fara a samu matsala a nan. Amma fa idan mutum ya ƙara kuɗi a yanzu Najeriya ita iyi za ta ƙara samun kuɗin shigowa. Ita kuma za ta kashe waɗannan kuɗaɗe ne shigowar tataccen mai. Babba abin da Najeriya ya kamata ta yi shi ne ta tabbatar da matakin nan ta sun samu tsayuwa ta dogara a kanta na tataccen mai da take amfani da shi. Na ɗaya tana shigowa da mai da ina ta samu da za ta samu da tattalin arziki. Amma ita ma za ta sake samun kuɗi domin tana fitar da gurɓataccen mai. Kusan ba shi shahu wata tattalin arzikin Najeriya da ake zato na shi same ta na koma baya. Da ɗaya an samu matsaloli a wannan ɓangare duk ƙasashen da ke fitar da mai cutar da mutum na samun kuɗi.
Profesa Bello Muhammad Bada malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. To Najeriya ta kulla yarjejeniya da kasar China domin haɓaka kasuwanci da tattalin arzikin kasar. To ko yaya masana ke kallon tasirin wannan? Madina Dauda ta aika mana rahoto daga Abuja.
A ranar 12 ga watan Yuni ta bara, wacce ita ce ranar bikin tunawa da demokradiyya a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba abin da zai hana Najeriya ci gaba tunda kasashen China da India da Indonesia suka ci gaba. Inda ya ce a cikin waɗannan ƙasashe, India ce kaɗai ta ci gaba a ƙarƙashin mulkin demokradiyya. Waɗannan bayanai na shugaba Buhari ya ƙara wa ƙasar ƙarfin gwiwa wajen shiga wasu yarjejeniyoyi na cinikayya da musayar kuɗaɗe da suka kai dalar Amurka ₦2.5 billion. Kwatankwacin naira ₦1,875 ko kuma yuan ₦10.16 a kuɗin China. Yaya ƙwararre a harkar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ke nazarin wannan yarjejeniya da aka shiga kusan shekaru 2 kenan a yanzu ga abin da ya ce?
Duka yarjejeniyoyin suna tsare ne akan kowa da irin amfanin da zai samu saboda ita China a galibi ita ne take kan gaba saboda ita take da manya-manyan hidimomi da ya shafi harkokin man fetur da harkokin gas da harkokin wutar lantarki da harkokin gona kai har da harkokin magunguna. To ita China ta samar da tsarin ne domin ta faɗaɗa ƙarfinta na tattalin arziki a duniya. Ita kuma Najeriya tana ta ƙoƙari ne ta farfaɗar da tattalin arzikinta da ya durƙushe ta kuma samu muhallin matakin babban tattalin arziki a Afirka kuma wanda yake yaɗuwa kuma yake haɓaka. To duk da wayar tsarin da aka shiga tun daga watan Janairu na 2019 zuwa rabin shekara wato watan Jun, China sun yi kasuwanci na sama da dala biliyan 8 da biliyan 900. To kin ga ko wannan kasuwanci mai girma ne in kika dubi jarin da ita China ta zuba domin a yi mu'amalan kasuwanci wanda ya kai dala biliyan 2 da miliyan 500. To amma ko don lokaci irin waɗannan yarjejeniyoyi ba za ki iske cewa akwai abin da yake shafe su daga cikin tattalin arzikin da kuma wajensa ba, musamman irin yarjejeniyoyin da Najeriya ta shiga da ƙasar Rasha, da yarjejeniyoyin da ta shiga da ƙasar India, da yarjejeniyoyin da ta shiga da ƙasar Jamus, da haddar yarjejeniyoyin da ta shiga da wasu daga cikin ƙasashen Afrika.
Baya ga wannan yarjejeniyar musayar kuɗi, akwai ma na kasuwanci da Najeriya ta shiga da ƙasar China shekaru 4 da suka wuce. Yaya mai nazari a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ke kallon tasirin wannan yunkuri?
Mu a nan ɓangaren a nan ƙasar kamata ya yi masana tattalin arziki da hukumominmu su zama masu kishi, su zama masu wato ya zama na ƙasar zai kamata su ɗauko su ajiye a gaban su kacokan don su kare maslahatta daga irin wannan fauce da manyan ƙasashen duniya suke shigowa suna ma ƙananan ƙasashe. Amma idan kika duba misali ki ɗauki titunan jiragen ƙasa da suke yi, tashoshin jiragen ƙasa da na ruwa da na sama a ƙasashe daban-daban ba ma Najeriya ba, idan kika duba ƙasashen tun ba a je ko ina ba sun gajiya kusan ba za su iya biyan wato basussukan da suka karɓo daga China ba. To kin ga ƙarshe a ƙa'idar tsarin bada bashi irin na ƙasashe ƙasar China ita ce za ta ruwanta ta tsakinta ta ɗauko ta fauce waɗannan abubuwa ta ci gaba da gudanar da su, wanda a ƙarshe kusan abin zai rikide ne ya koma ana bautar da al'ummar Najeriya ɗin da kuma Afirka baki ɗaya.
Abin jira a gani shine irin tasirin da yarjejeniyoyin za su yi wajen samarwa matasa ayyukan yi, wanda a halin yanzu sun kunshi kashi 60 cikin 100 na waɗanda ke fama da rashin ayyukan yi a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an shiga sabo shekara lafiya. Wannan shiri da zamu gabatar muku a yau ya faru ne tun shekarar 2012, lokacin da mambobin kungiyar masu kananan masana'antu na Kano NASI suka cika takardu na neman lamunin ƙara jari na naira miliyan 5.5 ta hanyar bankin First Bank, amma bayan zuba fiye da naira 70,000 har yau shiru kake ji babu lamuni babu kudin rajista. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin ciki da gaskiya ya yi batun na tsawon shekaru da nazarin yadda lamarin ya kasance da ya kai ga har kwamitin tsohon majalisar dokokin Kano ta yi zama da wakilan dukkan ɓangarorin da suka haɗa da na bankin, waɗanda kuma suka nuna rashin cika ƙa'idar karɓar lamarin ne ya janyo ba a rabawa 'yan kasuwar kuɗin ba. Yanzu batun da ake yi shi ne kuɗin rijistar da aka tara asusun wanda na ƙungiyar masu ƙananan masana'antu ne da suka kai miliyoyin naira da mambobin suka ce an yi kashe mu raba tsakanin shugaban ƙungiyar da har ya kai ga rabuwa baran-baran dutse a hannun riga. Wasu daga mambobin ƙungiyar sun zargi tsohon shugaban ƙungiyar na Kano Manir Sagayi da cewa ɗan damfara ne. Kafin mu kawo muku bayanin wakilin 'yan kasuwar da kuma zanta da shugaban kungiyar na ƙasa Musa Salaman Bamfa, ga takaitaccen kare kai daga Manir Sagagi wanda bai yarda da zargin zama ɗan damfara ba, wato 419 da ake cewa a Najeriya.
To na farko dai ka ga da a ce an haɗa baki da ni ma ba zan kai shi kara ba, kuma da na haɗa baki ba za a ce ba a ga shi can waɗannan wanda suke sama ba za su ba ke daga ni kada in za a zargi ba ko kuma in ce ma dani da kuma a ci ba. Kuma alhamdulillah shi ya sa wannan zargin ne ya sa ni tafi kotu. Na kai kara kotu kuma kotu take a ji abin ta. Kuma CID suke yi bincike kuma suka gano cewa ga inda aka transfer aka ɗebi kuɗi daga First Bank kamar yadda na gaya ma zuwa Salim Bank. Wanda kuma ba a ɗebi kuɗin ba ce da sa hannun injiniya Ezekiel, da sa hannun Salaman Bamfa, da sa hannun Sirgali Muhammad. Babu sa hannun Manir Muhammad Sagagi domin a matsayin chairman ban da wannan wurin. Bana ciki kuma yanzu ake bincike a kai, kuma shi yasa shi na ya kai kara ta ga high court ya ce fundamental human right, wanda nan ne cin shi zai nuna yadda ne din a cikin ko babu wanda kuma na ta musulma babu.
In Allah ya yarda, za mu kawo muku cikakken martani na sagagi da ya zargi shugabannin kungiyar na kasa da cinye kuɗin, inda su kuma ta bakin shugaban na kasa Salaman Bamfa suka ce a'a, sagagi ne ya rubuta ciki da kuɗin. Kazalika akwai bayani daga wani ɗan kasuwa a Kano, Nasir Abubakar, wanda ya nasara aka yanke wa sagagi hukuncin ɗaurin shekaru 7 bayan kai shi ƙara hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC da tuhumar riƙe masa fiye da naira miliyan 8. Ga bayanin Abubakar Abdullahi, wanda ya yi magana a madadin 'yan kasuwar da suka ce an karɓe musu kuɗi ba lamuni ba na shekaru 7 kenan.
To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko, sunana Abubakar Abdullahi, sakataren kuɗi na ƙungiyar masu ƙananan masana'antu na jihar Kano. A ƙorafi ne muke da shi tsakaninmu da ƙungiyar Nasi da kuma First Bank. Ita ƙungiyar Nasi ƙungiya ce ta ƙasa wadda take ƙungiyar masu ƙananan masana'antu na Najeriya gabaki ɗaya, wanda kusan dukkanin jihohi suna da reshe kenan a wurin. Saboda haka ni kuma nema memba ne na wannan ƙungiyar. To, a shekara ta 2012 su ƙungiyar Nasi sun nemi mutane cewar su zo su register da su, su zama members ɗinsu. Akwai bashi da za su ba mutane na kuɗi ba tare da kuɗin ruwa a ciki ba, kuɗin ruwan zai kasance mai ƙaranci ne da bai wuce digit ɗaya ba, abinda suka gaya mana kenan. Sannan ka'ida ta farko shi ne cewa za ka zo ka fara zama ɗan ƙungiya. Wannan ɗan ƙungiyar da za ka bayar, akwai receipt da za ka biya na shiga wannan ƙungiya naira 10,000. Sannan bayan nan za ka kamfaninka lalle ya zamana cewa kana da kamfani. Bayan kana da kamfani ya zamana cewa kana da rajista ta CAC. Waɗannan su ne sharuɗa da suka gindaya a kai.
Wato, mana CAC ita ce hukumar da ke yi wa kamfanoni rajista a madadin gwamnatin Najeriya.
Haka yake. To, yana daga cikin ƙa'idojinsu, sai kana da wannan certificate ɗin, wannan shaidar kasancewar kana da kamfani sun baka namba. To, suka zo suka ce, suka buga a jarida da kafafen yaɗa labarai, suka kira mutane cewa a zo a nemi wannan bashin, su ne za su tsayawa kamar mutane a matsayin wato garanto a First Bank. Sannan ta ɓangaren su ma First Bank, a ɓangaren su ma sun nemi mutane cewa su zo su nemi wannan bashi ba tare da kuɗin ruwa mai yawa a ciki ba.
Kafin mu yi nisa, shin wannan ƙungiyar ta ƙasa ce gaba ɗaya take wannan al'amari ko kuma iya jihar Kano ne?
A wannan lokacin iya jihar Kano ne, sai dai muna da kishin-kishin a wannan lokacin. Akwai jihohi irin su Katsina, muna da kishin-kishin cewa su ma sun nemi mutane su su nema, amma ba mu da tabbas akai, amma dai mun ji kishin-kishin.
Muna ji cigaba da bamu labari.
To, a wannan lokaci a 2012 an yi alkawarin cewa da mutum ya gama cike ka'ida ba za a wuce wata 6 da fara wannan abu ba za a so mu ba da wannan kuɗi. Kuma ka'ida wannan kuɗi shi ne za a baka bashi daga miliyan 1 zuwa miliyan 5. Kuma za ka mai da shi ne wajen a cikin shekara 2 bayan ka karɓa. To, bayan tafiya ta yi tafiya, lokaci da aka ƙayyade cewa za a ba mutane wannan bashi ba a basu ba.
Faɗa mana ya ka'idar take, bayan kun kace kun yi rajista naira 10,000 da ita ƙungiyar Nasi wato reshen jihar Kano kenan. To, daga nan me ya faru? Kuma sannan ku adadin mutum nawa ne kuka yi wannan rajistar?
To, bayan rajista ta kasancewa ɗan ƙungiya, akwai kuɗi da za ka je ka sa a wani account, personal account a First Bank. Za ka je ka sa wannan kuɗi naira 10,019 ga waɗanda suka yi rajista da wuri kenan. Waɗanda kuma ba su yi rajista da wuri ba za su biya naira 26,000. Kuma sannan wata irin ka'ida wadda ni ban taɓa ganin irinta ba shi ne, su wannan kuɗi da na faɗa naira 19,000 ko naira 16,000, a ka'ida kamata a ce kana da 'yanci da za ka sa wannan kuɗi a kowane branch da suke da shi. Amma sai aka ce ba za ka sa wannan kuɗi ba sai dai a main branch ɗinsu da yake Kano, Lagos Street. Duk wanda ya sa wannan kuɗi a can ya je isa. To, kuma adadin mutanen da bisa ƙididdigan mu iya waɗanda muka sani, mun kai mutum sama da 4,000 waɗanda suka je suka yi rajista kuma suka sa kuɗinsu naira 19,000 zuwa 26,000 a cikin wannan.
Idan mutum ya je ya sa kuɗinsa, wace shaida ake bashi daga banki cewa lalle yana da kuɗi naira 19,000 a bankin?
Shaida da ake bashi shaida ce ta sananniya, kamar yadda mutum ya aka saba ana zuwa ka, in ka je banki za a baka, za a buga ma stampi a jikin tela cewa ka biya kuɗi. To amma wannan kuɗi fa ba naka bane ba fa, kunye su banki su ne suka bude wannan account, kai baka da damar ko ka ce zaka cire wannan kuɗi ko a'a, na su suka san me za su yi da shi. Su kai dai a matsayin ka ka ba da wani, ka cika wani sharadi ne na cewa sai ka biya wannan kuɗi sannan za ka cancanci a baka wancan bashi, ba kuɗinka ba kuɗinka bane. To bayan wannan lokaci yayi na za a ba mutane kuɗi ba ba mu kuɗi ba, mun ji ita kungiya, tunda mu ƴan kungiya ne, mun ji mun fara yin korafi a kungiya, muna tambayar su to ga lokaci ya zo ba a yi wannan ba, har suka ce aka yi setting din cewa za a zo za a yi ganin bin kwakwafi, saboda sun yi zargin cewa a cikin ma masu neman bashin akwai mutanen da ba sana'a suke yi ba, amma mutum zai zo ya cike form ya kawo da zama a bashi wannan kuɗi. Don haka suka yi setting din wani interview da suka dinga zuwa lungu da sako na inda wayannan masana'antu suke, suna ganin inda mutum yake sana'a da waye su dauki bayanansa akai.
To ita dai kungiyar nasu ne
ce, kungiyar nasu ne ce wannan.
Waye ne shugaban kungiyar a lokacin?
Kuma First Bank sun yi wannan. Ni ina daga cikin mutanen da First Bank suka turo mutane suka zo masana'anta ta suka duba suka kalle ta suka dauki ginin da hadda kala.
Kala ke masana'antar ka?
Ni ina harkar printing press ne, wato buga takardu su poster ne, calendar, enlargement, hotuna haka irin su, wannan wall clock duk muna yin design akan da su.
To ci gaba da ba mu labari a lokacin da wannan abun yake faruwa, waye ne shugaban nasi ko har yanzu shine na dadi?
Maniru Sagagi, sakan name din sa ne na manta, sunan sa na biyu, amma dai Maniru Sagagi shine sunan sa.
Abinda lokaci ba mu damar kawo muku yanzu kenan, idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura inda muka tsaya. Yanzu a madadin Nasira da Mel Hikaya, Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da labarai, amma a takaice.
An dauki ma'aikatan kiwon lafiya 10,011 a fadin birnin Jakarta a jiya Lahadi domin zuba magani wato sinadarai da kuma raba magunguna na rage yaduwar cututtuka kamar zazzabin cizon sauro yayin da birnin ke fama da ruwa. Dubban mutane suna ci gaba da zama a matsugunai na wucin gadi wanda aka sani ke yammacin Jakarta a jiya Lahadi. Masada yanayi na kasar wato a Indonesia kenan sun yi kashedi cewa za a ci gaba da samun ruwa kamar da bakin kwaliya a kwanuka masu zuwa. Zuban ruwan sama babu kakkautawa a makon da ya gabata ya jefa yankuna 268 cikin ambaliya a Indonesia, a cewar kungiyar agaji ta kasa da kasa ta Red Cross a shafinta na yanar gizo. Wato magudanan ruwa da kuma kwatoci a cikin birnin basu da yawan da zasu iya daukar yawan ruwa da ya zuba a kasar ba, wanda ke kudu maso gabashin Asiya, inji masanin tattalin arziki. Ruwan sama a ranar Talata ya kai kimanin ma'aunin milimita 377, lamarin da ba a taba gani ba tun shekarar 2007 a kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran barazanan kai mummunan hari a kan cibiyar al'adun Shi'a idan wato ta mai da martani a kan harin da ya kashe babban jami'in sojanta Qasem Soleiman a makon da ya gabata. A halin da ake ji kuma, majalisar dokokin Iraki ta nemi a kori sojojin Amurka a kasar.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin, sai can an jima da hantsi a karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai da rahotanni da shirye-shirye da ma sakon sakonninku. yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin wanda ya bada umarni Malam CD sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar Jim Cook Murtala Faruk Sanginna daga Washington DC ke muku sallama a huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.